Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alpha Radio na birnin ku masu Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da yuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa. Shugaban na Amurka Donald Trump ya sake nuna yuwar a cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China. Sannan shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri na taimaka ma mata ma'abuta kamfanoni a Afirka.
To kanan labaran kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku ji cewar yayin da Hausawa a duniya suka yi bikin ranar Hausa a duniya, masana na ƙara jan hankali akan ƙalubale na taɓarɓarewar harshen da Hausa ke fuskanta. To koya wannan ƙalubalen yake?
Ba mu kalubar harshen ke fuska shi ne, ba wai kace wai kai magana wai a yi shi cikin nahawunsa ba ko kuma a san al'adarsa ba, a'a, babban kalubalen shi ne yadda za a malike shi anan shi.
A ƙasar Kamar kuma sake barkewar tashin hankali tsakanin sojoji da 'yan awarin ƙasar a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru ya yi sanadin arcewar dubun-dubatar mazauna yankin. Ali Mustapha Sokoto kuma zai yi dubi ne a kan siyasar ƙasar ta Kamaru a shirinsa na tsaka mai wuya, wanda a yau wato zai mai da hankali ne a cikin ƙasar ta Kamaru. Amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce akwai matukar yuwar a gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbinta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Shugaban na Amurka ya ce ya tuntuɓi takunkumin tattalin arzikin da ya sake ƙaƙaba ma Iran shekara guda da ta gabata. A ta bakinsa addabar su matuƙa take yake yi, ganin yadda shi Trump ɗin ya yi matuƙar taƙaita hanyoyin siyar da man Iran a duniya baki ɗaya. Dama shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sha ƙoƙarin shirya tattaunawa wacce yake son a yi tsakanin Amurka da Iran. Macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban Trump cewa ya tattauna da shugaban Iran, kuma in ji shi shugaban na Iran yana da niyyar ganawa da Trump. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya sake bayyana ƙwarin gwiwa cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya wacce ƙasashen biyu ke ta sama juna a yayin da yaƙin cinikayya da suke yi ke daɗa taɓarɓarewa. Trump ya gaya manema labarai a babban taron G7 a ƙasar Faransa cewa China ta kira manyan wakilan Amurka na cinikayya, ta ce muna son fa a koma teburin shawara. Ya ce ganin yadda mataimakin firimiya na China Liu He, wanda shi ne ma babban wakilin ƙasar a tattaunawar da ake yi, ke sha'awar a cima jituwa, wannan ya zama ishara China na buƙatar a cima yarjejeniya. To amma shugaban na Amurka ya yi maza, ya ce dole duk wata yarjejeniyar da za a cimma ta mana kyau. Ya sake nuni da ɗumbin ranar da China ke samu a kowace shekara a cinikayyar da take yi da Amurka, wanda ya haɗa da ranar dala biliyan 419 a shekara ta 2018. Trump ya ƙara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyarmu aƙalla zuwa wani adadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a Afirka. an bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Brest na kasar Faransa. Kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar Afirka na tsawon shekaru 5. Wata fitacciyar mawakiyar kasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar UNICEF, wadda kuma aka santa da yada shirye-shiryen bankin raya Afirka din, ta hada kai da shugaba Macron wajen yada wannan shirin. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a kasar Faransa sun kudura aniyar samar da dala miliyan 22 jiya Litini don yakar wutar dajin da ke ta ci a kasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka, wadda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda shi ne mai masaukin bakin taron, da shugaban Chile Sebastian Piñera, wanda ya kai ziyara a wurin taron, sun ce jikakken kurmin wanda ke ci da wuta yanzu kusan shi ne huhun duniya saboda irin zukar da gwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana mai iskar da iskar da ake shaka ta oxygen. Makuran ya ce cikin 'yan sa'o'i kaɗan Faransa za ta samar da sojoji da za su agaza a wannan fafutuka da ake da wutar daji a Amazon. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin roƙon ƙwarya. Wannan sanarwar na zuwa ne watanni 8 bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya ci zaben shugaban ƙasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo. A ƙarshe dai an samu gwamnati, abinda Prime Minister Sylvester Lunga Kumba ya faɗa kenan jiya Litini, ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar kuma kwanan nan za mu fara aiki. A ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko, za a baiwa jam'iyyar DC ta su Tshisekedi mukamai 23, a yayin da kuma mukamai 42 za a baiwa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasar Joseph Kabila ta CFC. Yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ta fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni 10 ana ta tattaunawa, kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yada labarai tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsatsauran tsarin mulkinta. An shayin tar da kungiyar ta Taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali a yayin da ta mulki Afghanistan tsakanin shekara ta 1966 zuwa 2001, lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi, sannan ta kafa dokoki masu tsauri kan rayuwar yau da kullum. A daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar, Amurka da sauran kasashen duniya na sa ido kan abin da zai faru daga bisani.
A bayan duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla, dubun-dubatan mutane a ƙasar Kamaru suna ƙauracewa daga yankin renon Ingila mai fama da tashe-tashen hankula bayan wani mummunan fada da aka yi a ƙarshen mako da ya gabata. Yaƙi tsakanin sojoji da 'yan awarin ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 40, kana an sace wani babban limamin cocin Katolika. Sabon fadan ya barke ne bayan da wata kotun sojoji ta yanke wa shugabannin 'yan awarin hukuncin rai da rai a gidan yari. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kanzika daga garin Bamenda da ke bangaren renon Ingilan.
Mutane 600 ne suka yi dako-dako a tashar mota ta Amur Mezam a garin Bamenda da ke arewa maso yammacin ƙasar Kamaru, suna neman mota zuwa garuruwan da ke yankin renon Faransa. Kamar yadda sauran tashoshin motoci a wannan yanki suke cika makil da matafiya, shi ma wannan kamfanin sufuri ya ga tururuwar dubban matafiyan waɗanda ke ƙauracewa yankunan renon Ingila a cikin makon da ya gabata. Eunice Tallaka, mai shekaru 32, ta ce jami'an tashar sun yi mata alƙawari tare da 'ya'yanta biyu cewa za ta samu mota ta gaba wacce za ta je yawon da babban birnin kasar.
I've been tired the whole day, the children have been tired, the fatigue.
Na wahala sosai a yau, haka zalika yana na su ma sun gaji, gajiyar ta yi matukar yawa baya ga batun kuɗin mota da aka ƙara. Gaskiya muna cikin damuwa sosai.
Tallaka ta ce za ta bar garin Bamenda ne saboda kungiyoyin ƴan awarin sun ce kowa ya rufe wuraren harkokin kasuwancinsa har na tsawon makonni biyu, kuma suna kai hari a kan duk wanda ya bijire wannan umarnin. Elizabeth Mbonwe, mai shekaru 23, ta fice daga garin Ndob da ke yankin Renon Ingila bayan wani hari da sojoji suka kaiwa ƴan awaren suka kashe fararen hula shida ciki har da jariri.
How can you be fighting for someone and then you kill them? The military says they are for the people.
Tace ya za a yi ku ce kuna kare mutane amma kuna kashe su. Sojoji sun ce suna yi wa jama'a yaki ne amma kuma suna kashe su. Dan haka lamarin na da matukar daura kai. Bamu san wanda za mu je wurin sa neman taimako ba.
Gwamnati ta ce an kashe akalla mutum 40 a sabon fadan da ya barke tsakanin sojoji da mayakan ƴan awarin a garuruwan Ndob, Bafut, Kumbo, Bamenda, Manfe da Kumbo da duk suke yankin Renon England. An kuma yi garkuwa da akalla mutum 8 ciki har da wani limamin cocin Katolika na garin Kumbo, wato George Unko. An dai sako limamin bayan da wasu takwarorinsa suka dumfari cikin daji inda ƴan awarin suka buya domin neman a sake shi. Yayin da sojojin ƙasar ta Kamaru suka ce suna kan farautar sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Deban Tsofo shine gwamnan yankin da ake amfani da harshen Ingilishi da ke arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru, ya kuma ce an jibge sojojin domin kare al'umma, inda ya kira ga jama'a da kada su fice daga yankin domin su taimaka wa gwamnati wurin tabbatar da zaman lafiya.
Within our system of popular defense, I call on everybody, the population, traditional rulers.
A cikin tsarinmu na tsara jama'a, ina kira ga kowa, jama'ar gari da sarakunan gargajiya da hukumomin gwamnati da su farfaɗo kuma su ƙarfafa ƙungiyoyin 'yan banga a cikin birane, yanki da ƙauyuka. Yace muna buƙatar a baiwa ƙungiyoyin jami'an tsaro gudunmuwa yayin da suke gudanar da ayyukansu.
Hare-haren baya-bayan nan sun samu asali ne bayan da kotun soja a Yaounde ta ce ta samu shugaban 'yan awaren Julius Ayok Tabe da wasu mukarrabansa su tara da laifin bangarewa daga kasar da gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma tada zaune tsaye, inda daga baya aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. 'Yan awaren sun yi amfani da shafukan sada zumunta suka umarci mazauna yankin na Ingilishi da su zauna a gida su kalubalanci wannan hukunci da aka yanke wa shugaban nasu. Sun kuma sha alwashin cewa ba za a buɗe makarantu ba har sai an saki shugaban. Tashin hankali ya ɓarke a yankin masu amfani da harshen Ingilishi ne a cikin shekarar 2016, a lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan zargin cewa ɓangaren Renon Faransa mai rinjaye na nuna musu bambanci. Gwamnati dai ta mai da martani da yin amfani da ƙarfuntu a kan masu zanga-zangar, lamarin da ya haifar da ɓullar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda suka fara neman 'yancin gashin kan yankin na Renon Ingila.
Tuma dalla fasaran rahoton wato wakilin murya Amurka Edwin Moki wato Kenzika kenan na Bamenda, wanda Mahmud Lalo ya fasara kuma ya karanto. Yayin da Hausawa da sauran masu amfani da harshen Hausa suka yi bikin ranar Hausa a duniya, masana suna ƙara jan hankali akan irin ƙalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Dalili kenan kuma da yasa na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa a nan Amurka kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da kuma harkokin diplomasiya a nan Amurka, jigo a babban ƙungiyar Hausawa ta nan Amurka da Canada, Kabiru Isa Jirƙarshi, inda na tambaye shi menene muhimmancin wannan ranar ta Hausa.
Muhimmancin da shi ne ana ƙara gwada muhimmancin shi wannan harshe ne a duniya baki ɗaya. Tunda idan ka tuna abincin da aka yi a kusan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce a wata cibiyar kenan Amurka ta gwada cewar misali a nan Amurka dai akwai Hausawa masu yawa wanda a shekarun baya kaga babu su. Da haka nan wannan rana ce mai muhimmanci wadda a shekarun baya bamu da ita, kuma tana ƙara gwada cewar wata dama ce da su Hausawa za su tashi shiga alƙaimi don ci gaba da rayuwar wannan harshe ta ci gaba da tasiri a duniya baki ɗaya. Tunda abincin da aka yi kamar shi ne harshe na 11 a yawan harsunan da ake magana su a duniya baki ɗaya, amma Afirka ko Larabci da ake cewa yana da yawa suna kan kankan da harshen Hausa.
To bari mu duba menene ƙalubalen da wannan harshe yake huskanta musamman wurin masu yin sa, musamman Hausawa da suke a wajen gida Najeriya da sauran inda Hausa ya samu hasali.
To gaskiya malam, yawanci babban ƙalubale da muke fuskanta ko ba nan Amurka kaɗai ba, ko ƙasar wajen iya cewa, ko a can gida musamman yaran da suke a manyan birane ba suka san magana da harshe din ba. Za ga cewa saboda cuɗayya da sauran kabilu ko a makaranta ko a kallon tsananin kallon TV da sauransu za a gaba su kokari da magana harshen ba, wannan kenan daga can gida kenan. A nan kuma kasar waje dama kalubale ya fi karfi, a gida ne kawai za ka yi kokarin yin yaro magana Hausa, in baka yi sa'a ma ba sai maida maka da Turanci, in kuma ita waje ka san ba Hausa ba, da haka nan ba mu kalubalen harshen yake fuska shi ne, ba wai kace wai kai magana wai a yi shi cikin a nahawunsa ba ko kuma a san al'adarsa ba, a'a babban kalubalen shi ne yadda za a malike shi a nan shi. Tabbas wasu iyaye suna yin kokari, amma dai kalubalen shi ne yadda harshen zai ɗore. Saboda idan ka tuna cewar idan misali kaka ya zo ƙasar nan ta ga zai haifi yaro a ƙasar nan shi kuma a haifi wasu, to idan ba ya sa'a ba san da wannan kakannin kakan ya gushe, idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba, idan kuma uba bai koya ba ɗa ba zai koya ba. Da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna ɗin ƙanana suna gushewa, shi ma harshen Hausan idan ba mutane da ƙasar waje sun dage ba da can na gida musamman mazauna birane shi ma zai shiga wani hali.
Kabiru Isa Jikamshi ke nan babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diplomasiya a nan Amurka. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hira da kuma shawarwari da ya bayar. Kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 suna fursuna, manyan daraktoci na fursuna, kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haƙe hutu ɗin ƙasa ne. To yau tafiyan da ake ba kamar ba ne, ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙe da wannan barayi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na Tsakin Mai Wuya. Yanzu magana nan da muke da ku, shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya yana da zunzurutun shekaru 86 char a duniya. Sannan tun ran 6 ga watan Nuwamba shekara 1982 wato shekaru 37 da suka wuce yake kan gadon mulki ko ba da alama ya sauka. Duk da cewa ƙasar tashi tana ci gaba da auka a cikin tarzoma iri-iri wacce ta hada da aƙida a wari da wasu sassa na ƙasar suke nuna na cewa suna son su samu ƴancin cin gashin kansu. Gashi kuma a ɗaya gefen Kamaru kamar sauran ƙasashenmu na Afirka tana ta fama da matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki. To tsanantar waɗannan matsalolin ya sa muka ɗauki ƙudurin mu jingina muhawarar da muke kan ƴan shiyar Najeriya har zuwa nan gaba kaɗan, musamman da yake akwai rashin isasshiyar masaniya game da halin da shi ma dogon ƴan shiyar ɗin Sheikh Ibrahim Ezzazzaki yake ciki tun bayan da ya dawo daga Indiya ya kuma sake koma hannun hukuma. Yanzu kam bari mu cilla ku zuwa can ƙasar Kamaru inda wakilinmu Garbawo yake jira shi da baƙinsa domin su fara wannan muhawara game da makomar wannan ƙasa a ƙarƙashin shugabancin tsohon shugabanta Paul Biya.
Shirin Tsaka Mai Wuya ya jira a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ni Muhammad Awal Garba na tattauna da shugabannin matasa na manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu, Alhaji Ahmadu Jibo na jam'iyyar LDPC mai mulkin kasar da kuma Alhaji Mutari Baminda na jam'iyyar LCF ta ƴan hamayya, kan al'amuran da ke gudana a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Da farko dai zan fara da Alhaji Ahmadu Jibo, shugaban matasa na jam'iyyar LDPC mai mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Biya.
Eh mamma kasa aka ce kowane lokaci da yanayinsa, ko ba haka bane shugaba? Ayon shekara 35 a kowane lokaci yana tafiya wannan kasa Switzerland, a can wato likitocin shi suke a can yake wato yayin da bai da lafiya na yake tafiya neman magani. Amma yau kamar da kuka sani cewa ƙasar Kamaru ta fuskanci wani ƙalubale, waɗansu mutane ba sa so su danta tana zaman lafiya musamman Turawan yamma, su ne suke da wannan hannu a cikin wannan abubuwan da suke suna so su birkita ƙasar Kamaru. Saboda tattalin arzikinta da kuma yadda take zaune shekara da shekaru lamun lafiya, domin zaman mai ƙasa shekara 37 ba shi ba ne matsala. Da gini ana ƙoƙari da nemo wa mata aiki, ana ƙoƙari da gyaggyara garuruka, ana ƙoƙari da abubuwa masu yawa. Kowa dai zo ƙasar Kamaru ko da wata biyar ɗin kai ba ka nan ka dawo za ka kamince cewa abubuwa na canjawa. To amma yadda ake faɗa, ko da a ruwa kake rawa maƙiyinkan yana nan sai ce kana ta da guba, to kaga abin da muke fuskanta kenan. Kaga kuma ko a kasan Switzerland mai kasa yau shekara da shekaru aro yana tafiya ya nemi magani. To yanzu kaga waɗansu ɗan kafiro mutanen da ake cewa wani diga a bisa bina, waɗansu ne diga waɗanda aka yi ma duka a wato wannan election da aka yi da wuce inda shugaba Biya ya lashe. To a wannan lokaci ne waɗannan ne mutane har yanzu sun ƙi bari, wai su dai wai ba ci zaɓe ba, kuma zaɓe an riga an yi an ƙare. daga wannan matsalolin da kasar Kamaru take fuskanta.
To Alhaji Ahmad Jibo, baka ga cewar shugaban kasar Kamaru kaman ya gaza wajen farfaɗo tattalin arzikin kasar Kamaru da kuma sha'anin tsaro ba?
To ita matsalar tsaro a duniya matsala ne da wato wandare ne kuma gama duniya, ko a ina Amurka ce da ta nuna cewa ita tana da wato karfi tsaron kasar ta mun abin da aka faru an dermin ai abin da ya faru a can a tantiya na World Trade Center. Sai an nuna cewa babu duniya na matsalar tsaro ko ta ina haka ne, ana tafiya tare da shi ne ko ba haka ba ne. Bayan da za a kira Kamaru ta keɓanta daga cikin wa'ina abubuwa, a duba duk ƙasashen Afirka, a duba duk yawancin duniya ga kuma matsalar tsaro matsala ne na duniya ga baki ɗaya. To alawa ganin haka abin ya kasance.
To ya kake ganin ta ɓangaren tattalin arziki, kuma baka ga cewar shugaban kasar har yanzu ya kasa shawo kan al'amuran tattalin arzikin kasar Kamaru ba?
To kun san cewa maganar arziki ba za mu koyi magana a kasar Kamaru a gaskiya a shekarun da suka wuce mun samu wato ma'aikatan gwamnati barayi ne, musamman wanda sun kwashe kuɗaɗe masu yawa sun je sun koye a manyan bankuna. Amma mai kasa Olbia ba za a iya cabe wato la'akari da wannan ba, don yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 suna fursuna, manyan daraktoci na fursuna, kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haɗe dukiyar ƙasa ne. To yau tafiyar da ake ba Kamaru ba ne, ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yi yaƙi da wannan barayi. Aka ga ƙasar Central Africa a ƙasar Italy Idris Deby Itno shi ma yana fama da wannan, a ƙasar ko'ina ne wa'annan mutanen ba za a rasa su ba ko ba haka ba ne, ba mai ƙasa ba ne ke satan wannan kuɗi, mutanen gefen shi 'yan gwamnati ne, kowa aka saka a gwamnati shi ya shiga ya kwashe kuɗi nashi shi kaɗai biliyon ya tattara. To kaga wannan ba shugaban ƙasa ba, don shugaban ƙasa da zai rabu kanshi fita ina ba. Amma yayin da kuma ya farga cewa kana ɗiban kuɗin ƙasa, shugaban ƙasa bai barin ka shi ya kama ka, domin a ƙasar Afirka nan ban ci ko ƙasar da wani shugaba ya kama ministoci kamar shugaba biyar ba.
To wannan zaɓuɓɓukan da ake yi ta ɓangaren zaɓe, kana ga shugaba biyar na lashe zaɓe ne a kodayaushe har ya kwashe shekaru 38 akan ka riga mulkin ƙasar Kamaru?
Muhammadu Awal idan aka ce shugaba biyar bai kwashe zaɓe shi wanda bai san ya tsarin siyasa yake ba. A kasar Kamaru muna da kamar da za a iya ce local government, wato ƙananan ƙauyuka guda muna da arrondissement guda 366. Arrondissement adadin ta kenan. A 366 na Muhammadu Awal a ko'ina jam'iyyar FDPC wato CPDM na da jagoranta a duk ƙauyukan nan. Babu wata jam'iyyar yaya za a cewa jiye-jiye ƙungiyoyi jiye-jiye za ta zo da daiki ƙungiyar da ta kai shekara 50 tana raba mulki a ba. Ai man faɗi wawa ne majibawawa ba ne, wannan ita ne gaskiya.
To Ahmadu Jibo, a matsayinka na shugaban matasa, ba ga cewa a ya cancanta shugaba biyu koma gefe ba matasa dama su masu taka rawar ganin su ba a ƙasar Kamaru?
Wannan magana gaskiya ne, kuma wannan tunanin ana cikin dubata. Saboda ka san mutum shekaru kuma ba mutum da zai ce ya ka goma, duk wani mutum hajiji ne. Kuma yau da fiye da ake shugaban biye yana da shekara 83, me yasa yanzu shi ma yadda aka duba shi ma mulkin da abin da mutane suke manta ba kwacha ya yi ba, ba yaƙi ya yi zai ɗauki mulkin nan ba, yana zaman shi aka sauka aka ba shi mulkin nan, wannan babban aya ne. To haka shi ma yana so kafin ya tafi ya tsara komai ya sauka shi ma ya ba ma wani ya dauka. Amma masu cewa su tsayar su yi zanga-zanga su yi kaza su yi kaza, a gaskiya ba su tsarin mulki yake ba.
To Alhaji Ahmadu Jibo, to ta ɓangaren kuma matsalan da yake faruwa a ƙasar ba na ɓangaren Baminda na yan aware, ya kake ganin kafin ɗauki shi Alhaji Mutari na can Baminda, ya kake ganin wannan matsalar kun cimma buri kuwa?
To ka san matsalar kasar Baminda matsala ne da wato tana dauke da nau'uka yawa mamma a wannan. Domin matsalar Baminda nan wato abu ne shi in ya gaya maka ɓoyayyen abu ne. Mutane ne da wato sun zauna sun tsara abubuwa suna da su raba kasar Kamaru. Amma yau tafiyar da ake ce maka yau kusan shekara 3 ana wuta ana buga da su. har a yau ba su yi isassun raba kasar Kamaru ba. Za ta je birnin Bamen da birnin Boya manyan birnukan shi wucin sashin can za ka ga gwamnati na nan. Wa'annan mutane suna jeji. To yau shugaban ƙasa ya miƙa hannu ya ce a zo a zauna a yi shawara, a zo a zauna a magance wannan abin da su da gwamnati. Amma shi kasance yanzu kai to babu mutum musamman wanda zai iya wato ya zo ya kasance ya zauna gwamnati a tebur ɗaya. Mutane ne suna wawwatse wa'annan ajejin nan wa'annan ajejin su ma ajejin kansu bai na haɗe. Kai shehu ya ce ma sun zama maka ma'yan ta'adda saboda ba su da jagora ɗayan da za a zo har yau wata na uku kenan shugaba ƙasa yana neman a cikinsu da wa za a zo a zauna. Ba su da shugaba duk wanda aka nuna wa'annan ƴan jejin nan suke mu ba mu yarda da wancan ba. Wa'annan da suke jeji ƴan kadaran mutane da bindigogi a jeji su ce Muhammad Awal ka rantsa maka da Allah ka ga rantsuwa ne maka. Babu wa'anda mutane na ba su karfin gwamnati ba. Shugaba yana duba abin yana sara yana duba bakin zata.
To amma ana zargin ku akan cewar ku ne ba ku buƙatan a zauna a sasanta domin waɗanda ya kamata ku tura wancan ɓangaren ba su kuke turawa ba kuna tura ƴan jam'iyyar ku ta RDPC ne ko CPDM.
Eh to Muhammad Awal wannan ba zai iya zama ko ba kariya ba da saboda a ƙasar nan da kake gani akwai mutane kusan da mai kasan ƴan jam'iyyar RDPC da ba su so abin nan ya ƙare saboda hakan su suna jin daɗi. Haka suna samun kuɗi su ba su iya a tafiya ta har ko shekara 20 ba akwai kusan da kuma mai kasa suke su kuma ƴan jam'iyya ne wannan ta gaskiya ne su ne kenan idan yayi da aka ce za a miƙa shawara a zauna su ne suke nema su ɓata su ce kada a zauna kada a zauna. Amma shi mai kasa da jamhurin mutane suna so a zauna kuma yanzu haka ana cikin maganganu ne a je nan a yi bincike a je nan a yi bincike idan uwar kwanaki don Burundi shi shugaban adawar da aka kama a Bamenda ai yana daga cikin wa'annan saboda an zo an ganshi yanzu aka ce shi ya wuce gaba da ya jagora kira wa'annan ƴan uwa a jeji a zauna ya soma kenan sai mutane su ka kama shi a gida kuma kai shi ne ka ba shi kashidi kuma da ka fita magana nan to an aware in ka fita to haka ke aware akwai masu zo su fito jeji su dawo gari. Akwai wanda kuma ba su faso saboda sun bude jeji suna samun kuɗi suna kama mutane suna ɗaukan fansa ana ba su kuɗi sun zama masu kuɗi suna harka wani suna fatan mutum na kaiwa jeji Najeriya suna tsaro ta kuma su ba su faso wannan zaman lafiya ya wakana.
Na ce ta mu ɗauki misali ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin ƙasar Kamaru an da Kamaru ta iyaka da ƙasar Afirka ta tsakiya Bangi. Ba ga cewa shugaba biye ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki daya.
To haka ne to daga kan amsar wannan tambayar za mu tashi a makon gobe in Allah ya samu ganshi. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Alhaji Ahmadu Jibo da Alhaji Mutari Bamenda da kuma musamman shi wakili namu na Kamaru Awal Garba da ya hada mana wannan muhawara a can Kamaru ya aika mana ita anan. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakwato a Washington DC sai mun dawo muku in Allah ya dama ku mai zuwa a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara. Shugaban Amurka ɗin Donald Trump jiya Litini ya sake bayyana ƙwarin gwiwa cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta sa ma juna a yayin da yaƙin cinikayya ke ta ta'azzara tsakaninsu. Yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ya fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni goma ana ta tattaunawa, kungiyar ƴan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda amma ana ƙoƙarin shawo kan al'amarin.
To duka kuma da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri sai can da hantsi za a je mu ɗauke da wani sabon shiri a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ke sallama. Assalamu alaikum.